بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوا إني من قيسوا تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان نيابودا قوديا سكارة تبتا الله سبحانه وتعالى wanda cikin kaddara wasa da amince wasa ya hada fuskokin mu a wannan rana ta Lahadi a yau muna 3 ga watan Zulhijja hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 mun shiga daren litinin kenan daren 4 ga watan Zulhijja wanda ya daidai da 9 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 3 a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya littafin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ta'ala ya mishi rahama wanda Sheikh Salih bin Abdullah bin Faisal bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan ya masa sharhi Allah ya saka mishi da alkhairi har yanzu muna nan a cikin sharhin muqaddima da malam yayi kuma muna kan bayani akan mun yi bayani akan su waye ahlul kitabi sannan kuma me ake nufi da jahiliya wannan sune abin da muka yi bayani akai saboda mun ji a muqaddima da malam ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba ma mutanen jahiliya akan wannan wasu daga cikin waɗannan al'adu da zamu karanta a littafin daga cikin su akwai ahlul kitabi akwai ummiyuna to mun ji su wane ne ahlul kitabi mun ji su wane ummiyuna mun ji kuma su wane ne me ake kira da jahiliya kuma menene jahiliya to yanzu malam zai mana bayani akan ainihin yadda larabawa suke kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama malam sai yace wa ammal arab amma su kuma larabawa kafin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kanu ala qismain sun kasance bangarori ne guda biyu qismin ittaba ad-diyanati sabiqa bangare na farko suna bin addinan da suka shuɗe kal yahudiyyati wan nasraniyyati wal majusiyya kamar yahudanci da nasrananci da maguzanci bangaren farko kenan suna tafiya akan addinan da suka gabata irin addinin yahudanci da addinin kiristanci da kuma addinin maguzanci wa qismin kanu alal hanifiyya akwai kuma bangaren da suke nan akan miƙaƙƙiyar hanyar nan ta tauhidi dini ibrahim wa isma'il addinin annabi ibrahim da kuma addinin annabi isma'il alaihi masalatu wassalam naka kaga sun zama bangarori guda biyu kenan akwai wadanda suna wasu addinai irin yahudanci da kiristanci da maguzanci wasu kuma suna kan addinin annabi ibrahim addinin tauhidi kenan inna ibrahim kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين النبي ابراهيم يا كسانشي جاغورا مي ميكا ويا زوا غا الله سنن مي تسايوا اكن توحيدي ني كوما داي بي زاما تشين مشركاي با لا سيما في الحجاز في ارض مكه المكرمه musamman ma waɗanda suke cikin ainihin ƙasar Makka, Hijaz, fi ardi Makkatul Mukarrama, wanda suke cikin Hijazi na cikin garin Makka, wanda suke ainihin cikin garin Makka. Ila an zahara fihim rajulun, ana cikin tafiya sai ga wani mutum ya bayyana a cikin su. Yuqalu lahu, ana ce da su Amr ibn Luhay al-Khuza'i, ana kiran shi da Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Kana malikan alal Hijaz, ya kasance sarki ne a wannan gari na Hijaz. Wa kana yuzhiru tanassuka wal ibadata was salah, ya kasance yana bayyana a fili kamar yana riko da addini da yin ibada da kuma nagarta. A fili yana bayyana kamar mutumin kirki da shi, ga ibada ga addini. Wa zahaba ila shami lil ilaj, wata rana sai ya rashin lafiya, sai tafi zuwa kasan Sham saboda neman magani. Fa wajada ahla shami ya'buduna al asnam, ai ko yana isa kasan Sham sai ya samu mutanen kasan Sham suna bautan gumaka. Fastahsana dhalika, sai ya ga wannan abun ya burge shi, ya ga kyan wannan abun. Waja'a min ash-shami bi asnamin ma'ahu, da ya tashi dawowa daga kasan Sham sai ya saru gumaka, ya taho da wasu gumaka. Wa naqaba 'ala al-an al-asnami allati kanat madfunatan tahta al-ardi ba'da qaumi nuhi, daka da yazo. Wa naqaba 'an al-asnami allati kanat madfunatan tahta al-ardi ba'da qaumi nuhi wuddin wa siwa' wa yaghutha wa ya'uqa wa nasr wa ghayriha, saboda haka da yazo wayannan gumakan da ya debo su daga wayannan garuruwan, sai ya sanya musu sunaye irin sunayen waɗannan mutanen da suke ƙarƙashin ƙasa, su ne Wud da Suwa da Yaghutha da Ya'uqa wa Nasra, wanda ai za mu ji har mutanen annabi Nuhu sanda annabi yake musu wa'azi, Allah ya ce wa qalu la tazaruna alihatakum wa la tazaruna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra, waɗannan duka mutanen kirki ne. A lokacin da suka mutu, shedan sai ya raya ma ƴaƴansu cewa a yi hotunansu kawai saboda a dinga gani ana tarihi. Da wayannan suka mutu, sai ya raya ma jikokinsu cewa waɗannan mutanen kirkin da iyayenku suka yi hotunansu, ku me zai hana ku yi mutum-mutuminsu, saboda hotuna za su yi saurin gushewa sama da a ce an yi mutum-mutumi, an sassaka gumakansu kawai a sa su a dinga gani. Da wayannan suka shuɗe da ƴaƴansu suka zo, sai nuna musu cewa amfanin waɗannan gumakan shine in za ku yi addu'a to kar ku roƙi Allah kai tsaye, ku roƙi Allah ta hanyar waɗannan, ku faɗa musu su faɗa ma Allah. To daga nan kuma wanda suka zo gaba, sai nuna musu ma ba Allahn ake roƙa ta hanyarsu ba, su ake roƙa. To shine Allah sai turo annabi Nuhu ya musu wa'azi, shine suke cewa la tazarunna alihatakum, kar ku bar bautan gumakanku. Wala tazarunna waddan, kar ku bar bautan wadd. Wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, waɗannan gumakan kar ku rabu da bautansu, ku ci gaba da bautansu. To shine da ya debo waɗannan gumakan, sai ya sanya musu waɗannan sunaye. Da aka yace kana tufan qad tamasaha wa dafanaha, ruwan tufana da aka yi a lokacin annabi Nuhu ya shafe waɗannan gumakan, ya binne su a cikin ƙasa. Ai mun san tarihin ruwan tufana da aka yi musu. Allah ya umarce shi da cewa ya haɗa jirgin ruwa. Amfanin wannan jirgin ruwan shine za a yi ruwa ta sama ta ƙasa, ya ɗebo waɗanda suka yi imani da shi. Allah ya ce ka je ka haɗa jirgin ruwa, duk wanda ya zo wucewa cikin mutanensa, Allah ya ce wa yasna'u al-fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min, duk wanda ya zo wucewa ya gan shi yana haɗa jirgin ruwa, ya ce su Nuhu an samu sana'a, in sakhiru min, sai masa isgili, ce ai da ma wannan ka kama tuntuni da ya fi maka wannan wazin da kake yi, wa'azi ba zai kawo maka kudi ba da ma koyan hadi jirgin ka kama sai ce in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu yanzu lokacin ku ne ku yi mana isgilanci amma mu ma za mu rama daga karshe Allah ya umulce shi da cewa kowane jinsi ya dauki namiji da mace sai su a cikin jirgin ruwa hadda dan sa ya kira dan sa yace ya bunayyar kan ma'ana ya kai dana ka zo ka hawo wannan jirgin tare da mu wala takum ma'al kafirin kar ka zama cikin kafirai sai yace kai baba sa'awi ila jabali ya'simuni min alma yace ga can wani katan dutse can in na buya a bayan dutsen ruwa ba zai taba ni ba sai yace kai wannan ba irin ruwan da ka sani bane la asimal yawma min amrillah illa man rahim yau fa ba wanda yake tsare ka daga al'amarin Allah sai in Allah ya maka rahama daga karka rudu da cewa wai zaka je bayan dutse wannan ruwan ba irin wanda ka saba gani bane to aka saukar musu da ruwa ta sama ta kasa ruwa yana zuba ta kasa ruwa yana bulbulowa ruwa na zubowa daga sama ruwa na bulbulowa ta kasa shine Allah ya ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjalna al-ardha 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir muka saukar da buka bude kofofin sama ruwa ya sauko kasa muka bubbula idanun ruwa ruwa ya dinga bulbulowa sai gashi ruwan ya daidaita akan wani al'amari da ubangiji ya hukunta to wannan ruwan tufanin ya gusar da waɗannan gumakan ya binne su a cikin kasa da haka mallan yace waja ash-shaytan sai shedan yazo fa arshadahu ila amkanatiha sai shedan ya nuna masa ga inda waɗannan gumakan suke fa nabashaha sai ya tono su wa akhrajaha ya fito da su ya je fito da waɗannan gumakan da haka da ya fito da waɗannan gumakan ya ɗebo su ka kuma waɗancan da ya ɗebo daga ƙasan Sham ya sa musu sunayen waɗannan sai ya fito da waɗannan ya saki hada su wa waza'aha ala qaba'ilil arab sai ya rarraba su a bisa kabilun larabawa kowace kabila ya bata gunki guda daya wa amara bi ibadatiha ya umarce su da cewa ku rike bautan gumakan nan sosai wa qabilu minhu zalika su kuma suka karba haka daga gare shi wa dakhala ash-shirku fi ardil hijaz wannan shine sanadiyan shigan shirka cikin kasar hijaz wa fi ghayriha min biladil arab da wasu daga cikin garuruwan larabawa wa ghayyara din ibrahim alayhi salatu wassalam ya canza addinin annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wa sayyaba sawayiba lil asnam min bahimatil an'am sannan kuma yayi iya bakin kokarin sa daga dabbobi na gida yazo yaga cewa wa sayyaba sawayiba lil asnam min bahimatil an'am yayi iya bakin kokarin sa daga dabbobi da ake da su na gida bahimatul an'am yayi kokari yaga yaya zai ware dabbobi waɗanda suke musamman su na gumaka ne sayyaba sawayib yayi kokari ya zama shine babban sababin da ya jawo bautan gumaka shine ya jawo bautan gumaka shine yayi shimfida aga ana mutum mutumi na wato ainifin dabbobi a yi su koma gumaka har a koma ana bauta musu bayan kuma bautan da ya jawo ana bautan waɗannan gumaka ya kawo su ga waɗanda shedan ya nuna masa inda suke ya je ya tono su ga waɗanda ya samo su daga ƙasan Sham ga kuma yadda ya tsara ma mutane suka fara mutum mutumin shanu dabbobi da sauransu suna bauta musu walizalika ra'ahun nabi sallallahu alaihi wasallam yajru qasbahu finna wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ganshi yana jan makogoran sa a wuta yani yajru am'ahu finna saboda ya kasance yana jan makogoransa a wuta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga Amr ibn al-Ay la ra'aytu Amr ibn al-Am la ra'aytu Amr ibn al-Luhay yajullu qasbahu fi an-nar li'annahu awwalu man sawwaba sawayi shine ya fara jawo dalilin bautan gumaka a cikin larabawa daga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ganshi yana jan wato makogoransa a cikin wuta Allah ya kiyaye fa kanat halatul alam qabla bi'thati an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dalalin mubin. Daka larabawa wato duniya baki daya sai zama gabanin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance cikin bata mabayyaniya alkitabiyuna wal ummiyuna wa ghayruhum da masu littafin da wanda basu iya karatu basu iya rubutun ba da ma wasu su sa'iru ahli al-ard da wasu daga cikin sauran mutanen duniya illa baqaya min ahli al-kitab sai dai wasu in tsararu da suka yi saura cikin ahli al-kitabi kanu ala dinil haq wanda suke tsaye akan addinin gaskiya lakinnahum sai dai su din ma in qaradu qabla al-bi'sa gabanin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka kauce daga hanya suka koma suka bi Amr ibn Lu'ay fa asbaha dhulam halikan fil ard sai zama wannan duhu na shirka da bautan gumaka ya mamaye duniya baki daya kowa ya shiga ciki waja'a fil hadith kamar inda yazo a cikin hadisi anna Allah nazara ila ahli al ard famaqatahu Allah ya dubi duka mutanen duniya famaqatahu yani abghadahu Allah sai ya kusata da su sai ya fushi da su ya tsane su a wannan lokaci shine kalma al-maqat innal ladhina kafaru yunaduna la maqatullah tsanar Allah kenan haka da a kira ranar kafirai ranar lahira a ce musu la maqatullah akbaru min maqatikum anfusakum duk yadda ku tsani kanku a yau din nan to tsanar da Allah ya muku tafi wacce kai makanku iz tud'auna ila al-iman fatakfurun saboda a duniya an kira ku ku zo ku imani amma ku kafirci ya'ani abghadahum arabahum wa ajamahum da larabawan su da ajamin su wadanda ba larabawa ba illa baqaya min ahli al-kitab sai dai wasu ɗan tsararu da suka yi sauracin ahli al-kitabi wanda suka yi saura suka tsaye akan addinin musulunci fi hadha adh-dhulam al-halik wa hadhihi al-jahiliyyati al-mustahkama wanṭimasi subul malan yace a wannan duhu wanda mutane wanda ya mamaye kowa ya mamaye duniya baki daya da kuma wannan jahiliyyar da ake hukunci da ita da kuma yadda hanyoyi suka cakuda suka gaurayema mutane wa durusu atharir risalati samawiyya da kuma darusa na wato burbushi ko na sauran sakon da Allah ya saukar daga sama su ma sun cakuɗe an cakuɗa ƙarya da gaskiya a cikin su ba'athallahu nabiyyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam sai gashi Allah ya aiko annabi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nasi min adh-dhulumati ila an-nur saboda ya fitar da mutane daga cikin dufai zuwa haske kama qala ta'ala kamin da Allah ya ce laqad mannallahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله يأي بيوة شوتا من جرما ومؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم تيد الله يأيكم مسلمان زودة جتشكنس يتلو عليهم آياته ينا كرن تاموس آيو ينسى wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yuallimuhum alkitaba walhikma yana koyar da su alqur'ani da sunna inda ga alkitab walhikma a cikin alqur'ani to yana nufin alqur'anu was sunna kenan alqur'ani da sunna wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin koda kuwa a baya sun kasance suna cikin bata ai wa in kanu min qabli ai qabla bi'thatihi sallallahu alaihi wasallam gabanin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna cikin bata Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li yukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur saboda ya fidda mutane daga dufai zuwa haske wal jahiliyatu kama qulna malan yace jahiliya kamar yadda muka ji a baya mansubatun ila al-jahl mansubatan ila al-jahl wannan zamanin jahiliyan to an jingina shine zuwa ga jahilci wa huwa adamul ilm shine rashin ilimi kenan wa kullu amrin mansubin ila al-jahiliyya fa innahu madhmum qala yace duk wani al'amarin da aka jingina shi zuwa ga jahiliyya to abun zargi ne abun bai kyau ba a ce an jingina shi ga jahiliyya wali hadha qala ta'ala saboda Allah saboda haka ne Allah madaukakin sarki yace wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula Allah yace ya ku mata kar ku dinga fita kuna bayyana ado da tsareci irin yadda aka yi a jahiliyyar farko. Kaga wannan aikin ai abun zargi ne, sai Allah ya jingina shi zuwa ga jahiliya. Naha nisa annabi sallallahu alaihi wasallam an tabarruci. Allah ya hana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitana bayyana ado. Huwa izharu zinati fil aswaqi wa amaman nas, shine bayyana ado a cikin kasuwanni da kuma gaban mutane waɗanda ba muharramai ba. Li'anna ahlal jahiliya kanat nisa'uhum tatabarraj, domin mutanen jahiliya sun kasance matansu suna irin wannan fitan tsarecin. Bal takshifu an auratiha, hasali ma matansu sun kasance suna ma fita tsirara, suna yayye tsarecin su su fita a tsirara. Kama fi dawafi indahum, kamar yadda ake yi su a dawafi. Yarawna anna hadha min al-mafakhir, suna ganin ma wannan na daga cikin abubuwa na alfahari da za su yi fariya da shi, suna ganin kamar ma abin yabo ne, saboda suna ganin cewa tufafin da mutum yake sawa a jikinsa, ya je ya sha giya da shi, yayi kaza yayi kaza yayi kaza, yayi zina da shi, yayi kaza yayi kaza, sai suke ganin bai kamata a ce wannan tufafin kuma ya je ya daba fi da shi ba. Kaga dai tun a wancan lokacin sun san suna cikin bata, da haka sai suke ganin cewa abu mai sauki shine duk wanda zai yi dawafi ya tube tsindir zigidir sai je ya dawafi. Da haka ana ganin mata masu daraja ma a cikin su da kamun kai sune wanda za su bari sai dare yayi tukunna ba wuta sai su je su yi dawafin su, amma su ma tsirara. To kaga musulunci kuma sai ya hana haka. Wa qala ta'ala, sannan Allah yana cewa iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatul jahiliya, lokacin da kafirai suka sanya bakin kabilanci a zuciyarsu, sai Allah ya ce hamiyatul jahiliya, kabilanci irin na jahiliya. Kaga ai kabilanci abin zargi ne, sai Allah ya jingina shi zuwa ga jahiliya. Wa hadha min babi dham, wannan a bisa babi ne na zargi na kushe. Fa hamiyatul jahiliyati mazmuma, kabilanci da bangaranci irin na jahiliya abun zargi ne. Walamma sami'a annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama rajulan min al-ansar, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaji wani mutum cikin mutanen Madina, hasala bainahu wa bain rajulin min al-muhajirin fi ba'd al-ghazawati fi ba'd al-ghazawati iqtitalun wa niza, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani cikin mutanen Madina a wasu yakoki, a wani daga cikin yakokin da manzon Allah ya ji sallallahu alaihi wa sallama, sai aka sama iqtitalun wa niza, jayayya da musu da fada tsakanin wani mutanen tsakanin wani mutumin Madina da kuma muhajiri dan Makka. Fa qala al ansari, sai shi wannan mutumin dan Madina sai ce ya lal ansar, ya ku mutanen Madina ku zo ku taimake ni, ga wani dan Makka yana rigima da ni. Wa qala al muhajiri, shi ma muhajirin sai yace shi ma dan Makkan kenan, sai yace ya lal muhajiri, ina ya ku jama'ata wanda muka hijira da ku tare daga Makka zuwa Madina, ku zo ku taimake ni. Kenan yanzu yan Madina su zo su taya dan uwansu, yan Makka su ma su zo su taya dan uwansu fada. Kullu wahidun minhum da'a qaumahu, kowa a cikin su ya kira mutanansa su zo su taya shi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kai abi da'wal jahiliyyati wa aina wa ana baina azhuriku, yace yanzu ina cikin ku za ku dinga kira irin na jahiliya, ina cikin ku ina tare da ku kuke wannan kabilancin, ai Allah ya riga ya tafiyar da wannan kabilancin. Yanzu kai mutumin Madina kai dan uwan mutanen Makka ne, ai kai mutumin Makka kai dan uwan mutanen Madina ne, yanzu ina cikin ku za ku dinga tayar da wannan irin kira na kabilanci, kururuwa irin na kabilanci. Da'uha fa innaha muntina, annabi yace ku bari saboda tana da wari, kabilanci na da wari, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaga manzo Allah sai ya tabbatar da cewa ashe kabilanci aiki ne na jahiliya, sai sa yace yanzu aikin jahiliya za ku dinga yi bayan gane a cikin ku. Annabi yace kar wani ya sake aka saboda kabilanci akwai wari, yani al-i'tiza'u bil qabila, yana nufin jin na kai, al-i'tiza'u bil qabila, jin cewa ina cikin izza da cewa muna daukaka saboda mun fito daga kabila kaza ko mun fito daga kabila kaza. Li'anna al-mu'minina kulluhum ikhwa, saboda ai dukkan mu'mina dukkan su ƴan uwa ne. La farqa baina ansari wa muhajiri, ba bambanci tsakanin mutumin Makka da mutumin Madina. Wala baina qabilati kaza wa kaza, haka na ai babu bambanci tsakanin dan kabila kaza da kaza, ba bambanci tsakanin Bahaushe da Bafulatani, ba bambanci tsakanin Bayarbe da Inyamuri, ba bambanci tsakanin Kanuri da Bagobiri ko Banire, ba bambanci tsakanin su. Hum ikhwatun fil iman, dukan su ƴan uwa ne a imani. Kal jasadil wahid, kamar gangan jiki daya. Wal bunyani, kamar gini suke. Yashuddu ba'duhu ba'da, sashi yana karfafan sashi ne. Yadda aka yi ginin nan yanzu, ginin masallacin nan, wani bangare na ginin shi ya tare wani. Yanzu saman nan da aka saka shi, inda za a rushe kasan saman ba zai tsaya ba. To haka mumine suke, yanda kaga ginin nan sama da kasa sashi na tare sashi ne. Idan aka yaye saman nan kuma aka bar kasan, ba zai zaunu ba. Idan rana ta yi rana, zama ba zai yi ba. Ashe yanzu saman shi kuma ya bada iska, shi ya bada inuwa ma kasan har ake zama. Saboda haka kaga kenan yanzu wannan hasken da muke gani da fankan nan da muke sha, ba don wannan saman da aka saka ba, ba inda za a saka hasken, ba inda za a saka fankan. Kaga kenan ashe gini sashi ne yake tare sashi. To haka mu'minai ƴan uwan juna suke. Hadha alwajib alal muslimin, wannan shine wajibi akan musulmai. Annahum la yumayyizuna baina arabi wa ajami, ba sa bambance tsakanin balarabe da ba'ajami, balarabe da ba'ajami. Wannan shi yasa za ga kabilanci da ya riga ya shiga cikin mutane. Zaka ga misali shi balarabe a wajensa mutanen duniya karankatakaf duniya kashi biyu ne. In kai ba balarabe ba, to sunanka ajami. Haka take a wajen balarabe. Bature a wajensa white da black ne. In dai kai ba bature ba ne, kowaye kai sunanka black ne. A wajensa har balarabe ma black ne shi. Bahaushe, in dai kai ba Bahaushe ba ne sunanka kabila. Haka Bahaushe zai ce maka, ya ce maka kabila ne, ko ya ce maka wane yare ne. Sai ka kasa gane ita Hausar ba kabila ba ce, ita Hausar ba yare ba ne. Bafulatani kai ba Bafulatani ba ne, ya ce maka kaɗu. Kaga ya bambanta tsakanin kai da shi kenan. To duka wannan babu shi a musulunci. Kowa ake rashi da kabilansa, eh wane Bahaushe ne, wane Bafulatani ne, wane kaza ne, wane kaza ne. Amma ji marai cewa wai saboda ni Bahaushe ne na fi wane da wane falala, ko na fi wane da wane asali, wannan kuma aiki ne na jahiliya. Wannan aikin jahiliya ne. Babu bambanci tsakanin balarabe da ba'ajami, wa aswad wa abyad, babu bambanci tsakanin fari da baki. Illa bi taqwa, abinda kawai zai bambanta su shine tsoron Allah, shine tsoron Allah. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce, inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi kowa karamci da matsayi a cikin ku a wajen Allah, wanda yafi ku tsoron Allah. Kisa Allah ya buɗe ayan da cewa, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah ya ce, ya ku mutane, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, Allah ya ce mun halicce ku daga namiji ɗaya da mace ɗaya, Annabi Adam da Nana Hawwa. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il, muka sanya ku ku zama kabilu daban-daban, yare daban-daban, bangarori daban-daban. Ba dan wane ya ce wane ya fi ni ba, ko ya ce na fi wane ba, a Allah ya ce lita'arafu, don ku dinga gane junanku. Saboda in kaga dan yarenka ka gane wannan dan yare na ne, in kaga Bahaushe ga Bahaushe ya gane shi, Bafulatani ya ga Bafulatani ya gane shi, lita'arafu, don ku dinga gane junanku. Sai Allah ya ce, inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi kowa karanci da matsayi a cikin ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah ba balarabe ko ba haushe kowa ne ba wanda yafi tsoron Allah sannan a wata aya ce innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum Allah madaukakin sarki yace lallai mu'minai ɗan uwan juna ne saboda haka ku sulhun ta tsakanin ɗan uwanku ku zauna lafiya da ɗan uwanku kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la fadla li arabi ala al ajami wala li ajami ala al arabi illa bit taqwa ba bambanci tsakanin balarabe da ba ajami ba fifiko da ba ajami yake da shi akan balarabe sai da tsoron Allah yace kullukum min adam dukkan ku daga adam kuke wa adamu khuliqa min turab annabi adam kuma daga turbaya aka halicce shi daga turbaya aka halicce shi to babu abun alfahari da fahariya na cewa wannan ita ce nasabar mu ko kakalan fatan mu imin bature na ganin cewa in gaskiya ne zai yi in yace white ai ya kamata a shigo cikin hausawan mu akwai farare cikin fulani akwai farare ya kamata su ma kira su da white a cikin turawan akwai bakake wanda launin fatan su baki ne ya kamata a kira su da black to amma shi a wajen sa wannan idan bakin sa ya kai shuni baki to shi wannan duk sunan sa white ne shi in ka fuza baya haske sunan ka black to kaga ai bai kamata ba yi in dai kalar fata ce har cikin larabawa akwai bakake ai da ka ji an ce wane a arabi ne wane balarabe kauye ne ko kuma ka ji an ce wane arabiyun aswad bakin balarabe shi yasa su a wajen su ma ko a hadisi cikin sahabbai in mutum baki ne sai gan an zo siffanta shi sai a faɗi siffansa saboda kana cewa wannan bakin mutumin shikenan za a gane shi kamar mu ne yanzu in ka kalle mu da muke a cikin unguwannin mu da garuruwan mu majoritin mu kalan fatan mu baki ne to in za ka yi ishara akan mutum inda za a fi saukin gane shi dan gidan su wane kana ce wannan farin za a gane shi wataƙila a cikin su goma taran bakake ne shine fai to kaga sai ai saurin gane shi to abinda ake so shine duk kabilan da Allah ya halitto mutum a ciki ya ji maransa cewa yayi daidai kar ya ji maransa cewa wai mu kaskantattu ne saboda mun fito daga kabila kaza ko saboda kalan fatan mu shi yasa za ka ga da yawa daga cikin ɗan uwan mu mata suna jefa kansu a cikin halaka Allah shi fi ayyu suratin ma sha a rakabak a duk yanda ya ga dama kawai a haka yake tarkibin ka a yake yake halittar ka duk wacce kuma Allah ya yi ta baka kafin ya yi ta baka sai da ya yi mata namijin da shi kuma baya son kowace mace in ba baka ba wani shi yanzu mace in ba fara kalba to akai kasuwa wani kuma in bai ga baka siɗik tana sheki ba to shi bai gane Allah ya halitta ba sai ya ga baka wulik anan zai ce kai fa tabarakallahu ahsanul khaliqin anan zai ce kai Allah ya iya halitta to karshe sai ta je garin dole sai ta canza kalan fata ta koma kalan wata baturiya da ta gani ko kalan wata ba amurkiya ko kalan wata balarabiya da ta gani a TV tana son canza kalan fata karshe sai ta koma ita bata koma farawa bata koma baka ba masu son bakake ba sa so masu son farare bata kai yadda suke so ba laka sai ta yi wani dabbura hakan nan ta yi wani kala camouflage hakan nan kamar uniform din sojoji ka ganta nan ta yi duhu nan ta yi fari nan ta yi duhu nan ta yi haske annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi la'anta da tsinuwa ga wacce ta canza kalan fata da wacce aka canza mata da mai canzawar da wacce aka canza mata dukan su tsinan nuni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Mas'ud da ya faɗi wannan hadisin wata mata ta taso ta zo ta ce kai ne naji ka kance mun wai ka ce kaza da kaza kaza da kaza sai ce mali la al'anu man la'anahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace a to me kike so annabi ya tsine musu ni kuma kan na tsine musu daga duk mai bulicin tsinan ne ya ce alama qulati rasulillah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya faɗa ya tsine mata albarka ya ce to ni kuma meye nawa tunda annabi ya tsine mata ai ni ma koyin kara mata ai to annabi ya tsine mata ni kuma in yabe ta ai ba zai yi ba saboda haka kowa sai tsaya inda Allah ya aje shi abun takeici zaka ga yanzu ma waye har maza ma eh wai suna shiga cikin bleaching namiji wai yana canza kalan fata shine abin da kake son fadi wai namiji wai yana canza kalan fata fi sabilillah babu tauhidi in mace ta canza kalan fata don ta yi kyau to shi namijin ya canza kalan fata don yayi me to namijin ba dan daudu yana damuwa da yayi kyau ne kai namiji kai me zaka yi da kyau to namiji ai ba abin da zai da kyau ai babu abin da zai da kyau kyalkyali da son sai an yi kyalli sai an fito fes wannan aikin mata ne amma namiji shi yanda Allah ya yi shi haka kyansa yake namiji yanzu zai yi wanka ya shafa basilin ɗinsa ya sa kayansa ya sa hulansa ya fita normal amma mace ta fito haka ba za ta yi kyau ba haka a matan ma suke wata tana son fari kal wata kuma ta fi so ta gan shi yana kyalli yana walwali to haka wata take so wata yanzu za ka ganta ka ce kai wannan kwata-kwata ba ta da kyau amma wani shi yana ganin yanzu kafgarin baucin nan ba kyakkyawa kalan wace shi bai gama ta da aure ban ba wace ba kai kuma kana ganin cewa wace yanzu ko a kafa ka ɗora maka ita za ka kunce ta abincin wani guban wani saboda haka kowa sai ya tsaya a kansa kuma rashin lissafi ne wato kamar yadda muka ambata du farin jinin da kike da shi du yadda kike da farin jini da kanki wallahi wani in ya ganki yanda ka san ya ga babu irin wannan munanan burin nan haka zai ganki duk farin jininki duk kanki duk kyan fatanki wani yana ganinki yanda ka san ya ga buri haka zai ganki ba zai yi ka burge kowa ba zai kai ma kowa kyau ba sai ka tsaya kawai a yanda Allah ya yi ka haka nan Allah yake so ya ganka a bakin fata baki sai kuma ya yi ka a baki ba wai ya gagara bane ko yayi kuskure ne yayi ka akalan da yayi ka ganin dama ne na Allah to amma matsalan shine jin cewa kabila kaza ko irin kaza da suke da kalan fata kaza sun fi mu cikin sahabbai akwai waɗanda bakake ne sun zo sun zauna sun samu falala yanzu kalan ladanin farko a musulunci Bilal bahabashe ne bakin fata ne shi su Zaid bin Sabit da sauransu duka bakake ne amma ya aka yi ba su canza ma kansu kalan fata ba wata mata ta kasance bakar mata ce tana share masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da annabi ya zo ya ga ba a share masallaci bai ce ina wannan matar take share masallaci suka ce ai ta da su suna ganin wannan matar darajar ta wata bakar fata sai an je an ga annabi ta da su annabi ce me yasa ba ku faɗa mun ba annabi ya ce ku je ku nuna mun kabarinta a ruwayan hadisin ya ce fa'ata qabraha fa salla alaiha ya je kabarinta ya sake mata sallah bayan wanda aka yi mata saboda su suna ganin darajanta bai kai ba amma kuma ba da kalan fata ake gane daraja a musulunci ba wa qala sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliya duk wanda ya mutu a wuyarsa ba bai ba mu baya a mashugabancin musulunci to zai mutu mutuwa irin ta jahiliya bi ma'ana shine in aka samu shugabanci to ana so musulmi ya zama mai miƙa wuya da fawwalawa ma shugabanci duk wanda ya zama dan a tada rigici dan a tada rigima dan a ware da shugabanci ya raba kan mutane biyu ya tada tashi tawagar to in ya mutu yayi mutuwa irin ta jahiliya shine malai yace li anna ahlal jahiliyyati hum ahlul fawda saboda mutanen jahiliya yan hayaniya ne shine al fawda ta da hargitsi da hayaniya alladhina la yakhda'una li sultanin wala li amir ba sa yin biyayya da sun kuyar da kai ma wani shugaba ko wani jagora hadhihi halatul jahiliya wannan shine yanayin da mutanen jahiliya suke ciki a can mun tsallake ko inda malai yace fali atizau bil ansabi wal atizau bil qaba'il min umuril jahiliya yace jin cewa wato muna alfahari da nasaba ko alfahari da kabila wannan al'amura ne daga cikin al'amuran jahiliya. To kaga sai anan kuma yi mana bayani akan duk mutumin da ya janye jikinsa ya ware, ya zama dan ta'adda, ya zama dan tada hargitsi, dan tada rikici, ga inda duk musulmai suka karkata cewa wannan shine shugabanci, koda kuwa ba shugabancin musulunci ake yi ba, duk musulmai sun mika wuya cewa wannan shine shugabanmu. Shi kuma ya ware gefe yace ni ne shugaban waɗannan, ni ne kaza, ya zama ya ki mubaya'a ma shugabancin da kowa ya sallama, to zai yi mutuwa irin na jahiliya, saboda ya raba kan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falhasil, abin da abin nufi anan shine anna umural jahiliyati kulluha madmuma, cewa dukkanin al'amuran jahiliya abin zargi ne. Wa nuhina ani tashabbuhi bi ahli aljahiliyati fi kulli al'umur, an kuma hana mu kamanceceniya da mutanen jahiliya akan dukkan al'amuran mu. Wal jahiliyatu intahat bi bi'thatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, jahiliya kuma ta kare daga lokacin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fa ba'da bi'thatihi zalatil jahiliyatu amma, bayan an aika shi to sai jahiliya ta gushe baki daya. Waja al ilmu wal iman, sai ga ilimi da imani ya iso. Wa nazala al qur'anu was sunna, al qur'ani da sunna suka sauko. Wa intashara al ilm, ilimi ya yawaita ya watsu. Wa zala al jahlu, jahilci ya gushe. Wa ma dama al qur'anu mawjudan, mala yace matukar al qur'ani yana nan. Wa sunnatun nabawiyyatu mawjuda, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana nan a bayan kasa. Wa kalamu ahli al ilmi mawjudan, maganganun malamai ma'abota ilimi ya zama shi ma akwai shi. Fa innahu la jahiliyata hina idhin, to anan babu jahiliya. A'ani, abun nufi shine ina nufin al jahiliyatu amma, ina nufin baraka ce duka mutane suna cikin jahiliya ba tare da cewa akwai jahilcin tattare da wasu, amma ai jahilci ya gushe kamar yanda yake a baya. A baya da a wancan lokacin duka duniyar ne take cikin jahilci, yanzu kuma fa jahilcin ya gushe, illa iyaka ka ce a cikin mutane akwai jahilai, amma ba za ka ce duka duniya tana cikin jahiliya ba. Amma annahu yabqa ba'dul jahiliyati fi ba'dil nas, bale ce amma cewa wani bangare na jahiliya zai ci gaba da tabbatuwa da wanzuwa a cikin mutane. Aw fi ba'dil qaba'il, ko a wasu daga cikin kabilu. Aw fi ba'dil baldan, ko a wasu daga cikin garuruwa. Fal jahiliyatu aljuz'iyya takunu mawjuda, wani bangare na jahiliya da za a dinga yi a wani bangare har yanzu kuma yana nan. Wali hadha, saboda haka ne lamma sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yu'ayyiru akahu biqawlihi, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana aibata dan uwansa, yana ce da shi yabna sauda, yace ya kai dan bakar mace. Kala lahu, sai yace da shi a ayyartahu bi ummihi, yanzu ka aibata shi saboda mahaifiyarsa, saboda mahaifiyarsa baka ce sai ka aibata shi. Yace da shi innaka muru'un fika jahiliya, lallai kai din nan har yanzu akwai sauran dabi'un jahiliya da tare da kai. Kaga kenan, ashe yace innaka muru'un fika jahiliya, ashe har bayan isowar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam akwai wasu daga cikin dabi'un jahiliya wanda kuma suna nan, amma dai ba duka mutane ke cikin jahiliyar ba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'un fi ummati, akwai wasu abubuwa guda hudu, dabi'u guda hudu a cikin al'ummata. Min umuril jahiliya, waɗannan al'amura suna cikin al'amuran jahiliya. La yatrukuna hunna, mutane ba za su taba barin waɗannan al'amuran ba, wannan abubuwan ba za su taba fita daga cikin mutane ba. At-ta'nu fil ansab, sukar mutum da nasabarsa, a soki nasabar mutum, a ce ai a cikin kabilar ku an samu wani ya aikata kaza, ko a cikin gidanku wani ya aikata kaza, ko babanka ya aikata kaza, wannan shine abanu fil ansab, mutum a soke shi da nasabarsa. Wani na cikin matsalar mu, mutum za a faɗa mar a ce masa kaza da kake ba daidai ba ne, sai ce nan nan babanka ma ya yi kaza, nan nan mahaifinka ma ya yi kaza. Ta wannan aikin jahiliya ne, ba a sukar mutum da nasabarsa. Laifin nasaba ko dangi baya shafar mutun shi a shi sai in shi ya aikata sai in shi ya aikata saboda haka koda iyayen mutun an san danginsa duka mazinata ne yau sai ya zama liman ba a jingina shi zuwa gare shi a ce limamin da ya fito a dangin mazinata wannan suka ce ba masa haka koda mahaifiya ce ta haifi ta hanyar zina baka da iko a shari'a ka soke shi saboda nasabarsa saboda shi bai da laifi dan da haka haifa a zina shi na laifinsa shi bai da laifi bai da laifi shi yasa wasu matan sai su dauka makansu alhaki biyu bayan ta yi zina ta haihu sai kuma ta je ta jefar da dan abula ga laifin zina ga kuma laifin kisa shi babu laifinsa shi kawo shi duniya akai bai da iko akan ta ina zai zo duniya laifin na kan waɗanda suka haifo shi saboda haka abanu fil ansab sukar mutun saboda nasabarsa wal fakhru bil ahsab da alfahari da matsayi mu ne yan kabila kaza dangin mu shine kaza mu ne yan gida kaza mu ne yan gidan sarauta mu ne yan gidan mulki wannan aikin jahiliya ne wanda ya hatu alal mayyit da yin kukan mutuwa na anniyaha kururuwa da ihu saboda an yi mutuwa babu laifi an yi mutuwa mutun ya zubda hawaye saboda tausayi annabi sallallahu alaihi wasallam da jikansa ya rasu a hannunsa an ganshi yayi zubda hawaye sahabbai suka ce ma hadhihi ya rasulullah wannan ya manzo Allah me a fuskanka sai ce inna hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi bani adam wannan tausayi ne da Allah ya sa a zuciya a zukatan yan adam daka ba ma fariya bane ko abun alfari ko abun bugun gilji mutum a ce baban shi ya mutu ko gezau mamansa ta mutu ko gezau bai dauka cewa yana da karfin imani ne a ana so a gane alamar na farko hawayen da zaka zubar alamar ne cewa mutuwan ta zama wa'azi a gare ka na biyu kuma ba duk wanda ya mutu fa abun a tausaya mai ne saboda mutuwa tana da zafi kawai dai da yake mu da muke rayuwa mu san zafin ta ba kuma babu wanda ya taba mutuwa ya dawo ya fada mana zafin ta sai dai kawai a karanta cewa mutuwa tana da zafi amma sanin hakikanin zafin mutuwa sai dan da layi ya iso kan kowa a cikin mu duk yadda mutun zai ji an yi mutuwa ya ji zafi zuciyarsa ta karaya kowane ne har yanzu bai san mutuwa ba tukunna sai in ta iso kansa daka ba abun yabo bane ko abun jin na isa ko jin mun kai ko jin cewa ni na da karfin imani a ce baba ko to baba na ma da ya rasu kaga ido na yayi ja ne a to wannan babu shi a addini sannan babu shi a musulunci wal istisqa'u bin nujum da kuma neman agajin ruwa ta hanyar taurari a roki taurari ruwa annabi ya ce to wannan mutane ba za su taba bari ba kaga wannan ya shigo cikin jahili cikin mutane da wani sanu shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata ran an yi ruwa sai ya tashi sai ya ce Allah ya ce cikin bayina jiya da daddare da aka yi ruwa wasu wayi gari suna masu imani wasu wayi gari a kafirai wanda ya ce an mana ruwa da falalin Allah da rahmar Allah shine mumini wanda ya ce tauraro kaza da kaza shine ya jawo ruwa to shine kafiri kaga mutane sai ayi mamakon ruwa ya ce kai jiya an yi ruwa ya ce ai din ma ba shigo August ba ma'ana shi a wajen watan August yake yin ruwa in kana so gama mako ruwa sai a shigo August to ai yanzu muna gani cikin ikon Allah sai ya rike ruwa August sai ya tura ta can October sai ya tsallake wata ɗaya ma tsakanin August da October saboda a nuna ma jama'a cewa ba fa August ne yake yin ruwa ba Allah ne yake yin ruwa kuma yana yin ruwa a duk lokacin da ya ga dama da aka fadalla ala annahu tabqa ashiya'un min umuril jahiliya wannan sai ya nuni zuwa ga cewa ashe akwai wasu al'amura daga cikin al'amuran jahiliya za su ci gaba da dawama fi ba'dhin nasi a tattare da wasu mutane wa hiya mazmuma wannan kuma abun zargi ne lakinnahu la yukaffaru biha sai dai duk wanda ga ya aikata ayyukan jahiliya to ba a kafirta shi ba a cewa din ka soke na sabon mutum ka zama kafiri saboda kai aikin jahiliya lakinnal jahiliyata al'amma zalat walillahi alhamd sai dai jahiliya ta gama gari a ce duk duniya kowa jahili ne to wannan ya gushe walihada saboda haka la yajuzu an yuqal baya halatta a ce annasu fil jahiliya, ce wai duka mutane suna cikin jahiliya. Ko ka ji mutun ya ce duk duniya kowa ya baci, ko mutun ya kalli wani bangare na mutane ya aibata su, yace duk dan boko mutanen banza ne, ko ce duk shugabannin nan duk wani dan siyasa dan iska ne, duk wani dan siyasa mutumin banza ne, wannan kuskure ne. Babu mamaki a cikin wadanda kake ganin su cewa mutanen banza ne akwai wanda ya fi ka matsayi a wajen Allah, kai baka sani ba. Watakil wasu ayyukan alkhairi da yake a boye tsakanin shi da Allah, kai baka sani ba. Kai jira kake in yayi sai ya dauko ya saka a social media, koda kuwa a ce mafiya yawan galibin su haka suke, ko yan siyasa ne galibi haka suke, amma ba za ka wi musu kudin goro baki daya ba. Mafiya yawa haka suke. Yanzu dan siyasa an zo do masallacin ku sallan juma'a, kafin ya tawo an sanar da liman cewa wani zai zo, sai ku zo ku samu an jira musu sallayu a gaba, ku kun tawo da wuri an hana ku zama a gaba, shi kuma wanda ba zai iso ba sai liman ya hawo minbari, shi kuma an tayar masa da waje, wanda kuma babu wannan a musulunci. A musulunci ana fa sabiquna sabiquna ne, wanda ya riga zuwa ya zo ya zauna a masallaci da gwamna da talaka duka ɗaya ne, duk sallah aka zo yi. In an koma harkar shugabanci nan ne suke gaba. Waɗanda ma ake ajiye ma waje a masallaci su ne mahaddata alkur'ani, masana fiqhu, wanda in karatun liman ya rikice za su gyara masa, wanda in sallar liman ta rikice za su iya gyara masa, in alolan liman ta kare zai iya jawo su. Amma wallahu a'lam, yan siyasa su yi hakuri. Mafiya yawan yanzu yan siyasa idan ka zo ka zaunar da su a gaba, sallar liman ta rikice in ya jawo su ya za su yi? An samu matsala, bishi za su yi. To, in liman ya rikice karatu a sallah, mafiya yawa ba su san yadda za su gyara masa ba. Mafiya yawa. Abin takaici ne yanzu sai ka ga an zo wani taro, a ce maka wai an kira wani ɗan siyasa ko ya buɗe taro da addu'a ko ya rufe taro da addu'a, ka ga fatiha mai kyau bai iya ba. Fatiha mai kyau bai iya ba. To wannan yanzu ya zo ya zauna a gaba tsakani da Allah, liman ya jawo shi da mai za a yi sallah? Da mai za a yi sallah? Saboda kawai shi ɗan siyasa ne ko ɗan takara ne ko kuma mai kuɗi ne ko kuma shi shugaba ne, da haka sai a hana waɗanda suke da wajen. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha, ma'abota hankali da tunani da ilimi su zama su ne a bayana. Wannan shi ne abinda ake, amma wanda in ka buɗe masa ahalari bai san awwal ma yajibu alal mukallafi ba, kuma ya zauna a gaba bai san ya ake gyara sujudu sahwi ba, kuma ya zauna a gaba. To amma kaga almuhim shine ba za ka yi musu kuɗin goro gaba ɗaya ba. Babu shakka a cikinsu akwai nitsatsu, akwai waɗanda sun iya karatun alkur'ani, sun iya sallah, sun iya kaza, watakil saboda ikhlasinsu da yi don Allah ya sa ba su bayyana kansu ba. Kaga haramun ne a musulunci ka yi ma mutane kuɗin goro, ka hukunta kowa, ka ce yanzu duk duniya kowa ya lalace, kowa mutumin banza ne, kowa ba amana, ko din saboda kana saurayi wata budurwa ɗaya ta yaudare ka, ka ce ai duk mata la'anannu ne, ko din saboda wani saurayi ya yaudare ki, ki ce maza ai mazan yanzu duk yan iska ne, kaga ta yi kuɗin goro har da abuha har da babanta a ciki. In ka ce duk mata sun zama yan iska, har da ummuka kenan, har da mahaifiyarka. Amma wacce ta yaudare ni, amma dai ban san sauran ba. Amma ka ce kowa ta zama yaudar ya kai kuskure, to da haka ba a yi ma mutane kuɗin goro. Li'anna haza juhudun li juhudir risala li wujudir risala, saboda in ka ce duka mutane suna cikin jahiliya kenan kana nufin ba a aiko sako daga Allah ba kenan. In dai an aiko sako daga Allah, to wasu sun fita daga jahiliyyar nan, wasu kuma har abada suna ciki. Wajhudul Qur'ani was sunna, wannan jayayya, wajhudul lil Qur'ani was sunna, jayayya ne da musu akan samuwar alqur'ani da sunna. Hadhal itlaqu la yajuz, wannan bai halatta ba kuma ai wannan sakakkiyar magana. Amma an yuqal, amma a ce fi ba'dhin nasi jahiliyya, a ce a cikin wasu daga cikin mutane akwai jahiliyya, kai wasu mutane akwai jahilci. Aw fi ba'dil ashkhas jahiliyya, ko a ce wasu daga cikin wane da wane, shakhs shine mutum da yake nan wane, ashkhas jam'i kenan, a wasu daga cikin mutane akwai aikin jahiliyya. Aw hunaka khisalun min khisalil jahiliyya, ko ka ce har yanzu akwai dai wasu al'amura cikin jahiliyya da mutane suke. Ai mun ji hadisin annabi ya ce akwai abubuwa guda hudu cikin jahiliyya mutane ba za su taba bari ba, yace fa hadha mawjud, wannan kuma akwai shi. Fa fihi farqun bainama kana qablal bi'thati wama ba'dal bi'tha amma dai ai ka san akwai bambanci tsakanin abin da ke gabanin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma abin da ke bayan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to saboda haka wannan yana nuna mana cewa har yanzu dai akwai al'amura cikin al'amuran jahiliya da mutane ba za su taba dainawa ba sai dai kawai mutun yayi kokari shi ya nisanci wadannan abubuwan Allah ta'ala ya samu dace to sai mu tsaya akan wannan gabar idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah sai mu karasa sharhi na mukaddimar in Allah ya ba mu dama sai mu shiga kan darasi na gaba ko da yake sati mai zuwa zai kama ranar sallah insha Allah so zai zama darasin mu sati na sama kenan insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace Allah ya mana albarka baki daya Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya tsare mana imanin mu ya kare mu daga fadawa cikin waɗannan dabi'u na jahiliya a daga ƙarshe kamar yadda muka yi bayani satin da ya wuce da sati biyu da suka gabata akan kayan daukan darasi a na farko dai Allah cikin ikonsa ya sa mun saya kafafu na daura waya wanda mun fara da shi saboda taimakon da mutane suka bayar a bayan wancan satin akwai ɗaya daga cikin iyaye Alhaji Yahaya Jauro Ahmadu wanda ya tura gudumawa ta kuɗi naira 20,000 saboda haka muna mishi addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna a wancan satin mun faɗi cewa muna da naira 10,000 da kuma wanda ya tura naira 20,000 ya kama naira 30,000 saboda haka muka sayo shi wannan stand din a farashin naira 20,000 daka akwai 10,000 ajiya a ƙasa yanzu Allah ta'ala ya saka mu duka waɗanda suka taimaka da alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu da alkhairi insha Allah Allah ya ba mu dama zuwa sai darasin mu na gaba mai dauka zai zo ya ci gaba da dauka insha Allah ta'ala da iya abun da ya sauka Allah ya sa mu dace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته